This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da kasancewa da ku a shirinmu na yau Juma'a ta ukun karshe a shekara ta 2024 da fatar an shekara lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Zara Fage da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi a wannan shiri, ga Zara da kanin labarai.
Zababban shugaban Amurka Donald Trump ya nada wacce za ta jagoranci muryar Amurka a gwamnatinsa. Manyan jami'an gwamnatin shugaba Joe Biden suna gaba tsakiya a wannan mako a kokarin su na tattauna yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza da kuma tankarar rikicin Siriya. Babban sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya ce matakin da kungiyar Taliban ta dauka na haramta ɗalibai mata shiga aikin lafiya zai kara dakula al'amuran jin kai a Afghanistan.
Kanin labaran kenan. Majalisar tattalin arziki ta Najeriya ta amince da kudirin kafa 'yan sandan jihohi a kowace jiha duka dalilin cewa
akwai matsalolin da ba a kurare da a kasar da yawa za ka ga suke tafiya a kilomita 30-50 baka ga jama'an tsaro ko kwa ɗaya ba. Shi 'yan sandan jiha zai ba 'yan sandan dama su rike makamai irin su AK-47.
To sai dai masu kula da lamura na cewa akwai abin dubawa.
Wannan jiha akasar zaɓi ne wanda zai sanci zaɓi. Su abokan adawar su wanda su ba su suke da mutu ba wannan jiha sai ki kula musu kuma zai zamana babu walwalar da ya kamata a samu a wannan jiha.
Muna kuma da rahoto kan tallafin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kai wa waɗanda ambaliyar ruwa ya shafa watanni uku da suka shige a jihar Borno. Sai kuma shirin manuniya da a yau zai tsaga gaskiya kan batun zaben ƙasar Ghana da kuma rikicin cikin gida na jam'iyyar PDP a Najeriya. Kada ku bari a baku labari. Za mu kuma kawo muku nasihar Juma'a amma kafin nan ga Zara da halin da duniya ta waye gari.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Zababban shugaban Amurka Donald Trump ya nada Carrie Lake a matsayin wacce za ta jagoranci muryar Amurka. Trump ya ce Carrie za ta jagoranci kafar yada labaran muryar Amurka da ake sauraro a duk duniya domin tabbatar da cewa an yada muradin Amurka ciki har da na fadin albarkacin baki yadda ya kamata. Carrie Lake tsohuwar mai gabatar da shirye-shirye ce a kafar yada labarai a Arizona. A cikin wata sanarwa da ta fitar, Carrie ta ce ta yi farin ciki matuka da nadin da Trump ya yi mata akan jagorancin muryar Amurka da ke yada labarai da harsuna 49. Ta ce muryar Amurka kafar yada labarai ce mai muhimmancin gaske da aka ware domin yada manufofin Amurka ta hanyar tattaunawa kai tsaye da al'ummomin duniya tare da dabbaka aqidin demokradiya da gaskiya ga mutane da yawan su ya kai miliyan 354 a duk fadin duniya. Manyan jami'an gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden suna gabas ta tsakiya a wannan makon a kokarin su na tattauna yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza da kuma tunkarar rikicin Siriya bayan hamfarar da gwamnatin Bashar al-Assad. Yayin da sojojin Isra'ila suka nausa ta Dungolan inda ta mamaye yankin da Majalisar Dinkin Duniya take sintiri inda Isra'ilan ta kai hare-hare da dama. A jiya ne mai baiwa shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro Jake Sullivan ya gana da Prime Minister Benjamin Netanyahu a Isra'ila inda Sullivan ya dabbaka tare da kare muradin Isra'ila mai kawance da Amurka.
What Israel saw was an immediate threat, the collapse of a structure that had been in place for a long time.
Yace abinda Isra'ila ta gani a matsayin barazana wato rushewar tsarin da ta kasance a cikin lokaci mai tsawo da kuma yuwar barazana kai tsaye iyakarta, don haka ya zama dole ta yi duk mai yuwa don kare kanta daga duk wata barazana. Wannan shine abinda Amurka ta tsaya a kai. Majalisar Dinkin Duniya ta ce matakin da Isra'ila ta dauka ya saba yarjejeniyar da ke tsakaninta da Siriya wadda aka sanya hannu bayan yakin gabas ta tsakiya a shekarar 1973. A wani jawabi da yayi a Brussels, babban sakataren kungiyar tsaro ta NATO yayi gargadin cewa shugaban Russia Vladimir Putin na kokarin shafe Ukraine daga taswira, kuma ya buƙaci kungiyar da ta karkatar da ayyukanta wajen kashe kudade don samar da tsaro. Mark Rutte yace Russia na shirye-shiryen yin yaki da Ukraine na dogon lokaci, kuma akwai yiwuwar Russia ta yi amfani da makamai a nahiyar. Shugaban ya kuma yi kira ga gwamnatocin kasashen kungiyar da su ƙara kasafin kuɗin soji. A Russia, shugaban yankin Chechnya ya faɗa cewa wani hari da jirgin Ukraine mara matuƙi ya kai akan barkin ɗan sanda ya raunata akalla mutane hudu. Ramzan Kadyrov ya faɗa ta kafar Telegram cewa jirgin mara matuƙi ya lalata rufin ginin da tagogi tare da haddasa wata ƙaramar gobara a Ukraine. Gwamnan yankin Kherson yace harin jirgin saman Russia marasa matuƙi ya raunata wani mutum a birnin.
To kada yi nisa, nan gaba kadan Zara za ta sake shigowa da ƙarin labaran duniya, amma kafin mu kai ga haka bari mu fule taskar rahotannin da batun harkokin tsaro da ke ci gaba da ta'azzara a Najeriya. Da ya sa jiya majalisar tattalin arziki ta kasar da ta kunshi dukkan gwamnonin kasar ta amince da kudirin kafa ƴan sandan jihohi a kowace jiha, sai dai masu kula da lamura suna ganin ana iya siyasantar da wannan lamari, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Umar Faruk Musa ya aiko mana daga birnin tarayya Abuja.
Gwamnan jihar Kaduna ne Ubasani ya bayyana wa manema labaru bayan da majalisar koli ta tattalin arzikin Najeriya ta gama taron ta a fadar gwamnati da ke Abuja, inda yake cewa
dukkan jihohi guda 36 sun miƙa rahoton su da aka ce kwaya rubuto domin akan maganar kirkiro ɗan sanda na jiha. Kusan duk jihohi 36 kowane jiha sun yi da cewa yin ɗan sanda na jihohi shi zai kawo ƙarshen wannan matsala da ake fama da shi na rashin tsaro. Sannan ka duba kasan nan gaba ɗaya gwamnati a kalla miliyan 230, kuma an ka duba duka sojojin da ke kasan mu a yau din haka ba su ci 250 ba. An ka duba kuma ɗan sanda na kasan nan gaba ɗaya ka duba ba su ci 370. An ka hada sai ka ga cewa akwai matsaloli da dama, akwai wurare da kasan nan da yawa za ka ga cewa sai kai tafiya kilomita 30-50 baka ga jama'a tsoro ko ba ɗaya ba. Kuma shi ɗan sandan jiha zai ba ɗan sandan dama su rike makamai irin su AK-47 ne, don kaje ka dubi ɗan sa kai ko kuma in ce ɗan vigilance service da muke da su a jihohi, doka ba ta ba su dama su rike manya-manya makamai ba wato bindigogi. Kuma ka ga yan ta'addan ne yanzu da wasu abubuwa akwai matsala. To amma shi harkan ɗan sanda na jiha yana da abubuwa da dama. Na ɗaya, yawancin su zaka ga cewa ɗan wuri ne sun san yanayin wurin su.
Wannan matsayi ko shakka babu zai kawo cece kuce a cikin Najeriya, domin daman ana kalubalantar gwamnoni masu sha'awar fitowa da wannan tsari na ƴan sandan jihohi a daidai lokacin da kuma ɗansu ƴan Najeriya suke bayan wannan tsari domin magance matsalolin tsaro da suka dabaibaye Najeriya, kuma ga alama suka fi ƙarfin ƴan sanda ko sojoji na tarayya. Kamar dai da Malam Mamun Sale mai shiri kan sa'anin tsaro yake bayyana mun a firar da na yi da shi a Abuja bayan da gwamnonin suka fito daga taron nasu.
To gaskiya yana da babban alfanu da za a samu ta kirkiro ƴan sandan jihohi, wato shi ne na farko musamman jihohin da ake fama da harkokin ta'addanci da rashin tsaro. Za a ba wato shi gwamnan wannan jiha ko kuma jihohin za su samu damar sarrafa al'amuran tsaro ya zama ƙarƙashinsu. Umarni da na yi da hanawa zai zama su suke da iko bisa komai, su suke da wuga da nama, kuma ba za su sha wani umarni daga Abuja ba ko hedkwatar ƴan sanda ta ƙasa. Duk abin da za a yi daga nan cikin jihar za a yi. Wannan zai bayi da tabbatar da tsaro na farko ya ga ta'addanci gaba da gaba, na biyu ya bar laifuka da wasu jihohi suke fama da shi, zai iya kauda waɗannan ababe da ake fama da shi a yanzu wanda ƴan sandan tarayya sun kasa magance shi.
Amma kuma illolin sa fa?
To illolin sa na farko, wannan jiha akasari zaka gani wakilin zai ci zalin su abokan adawar sa wanda su ba su suke da gwamnati ba wannan jiha, zai ci zuguna musu, kuma zai zamana babu walwalar da ya kamata a samu a wannan jiha kamar yadda ƴan sandar tarayya suke gudanarwa. Don haka wannan shi ne babban illa mai yiwuwa wannan ƙarfin da aka ba shi sai ƴan sanda ƙarƙashin suke zai iya amfani da mulkin nan domin ya tabbatar da ya daƙile duk wata adawa da abokan adawa za su musu na siyasa.
Mai shiri kan al'amuran tsaro kenan Malam Mamun Sale a tattaunawa da ne da shi a Abuja. Dukkan waɗannan ƙudurorin da ya dole sun kai majalisar tarayyar Najeriya kamin a tabbatar da ko irin kudirin doka za a iya fitarwa domin ta amince da wannan tsarin kuma jinsar dokoki ta tarayyar Najeriya za ta amince da wannan kuduri idan ya zo gare ta lokaci ne kawai zai iya tabbatar da haka Umar Faruk Musa Murar Amurka a Abuja Najeriya
akai da Malam Umar ga zara da ci gaban labaran duniya
Yan majalisar dokokin Amurka da jami'an diplomasiya sun jaddada buƙatar yin haɗin gwiwa ta kud da kud tsakanin Amurka, Koriya ta Kudu da Japan kan yiwuwar tsige shugaban Koriyan ta Kudu Yoon Suk-yeol. Jami'an sun ce Yoon wanda za a iya tsige shi daga mukaminsa a ƙarshen makon nan saboda kafa dokar soji da ta jefa ƙasar cikin rudani ya taka muhimmiyar rawa a ƙawancen da Washington ta kulla da yankin Asiya. Shugaban kwamitin kula da ayyukan soja na majalisar dattawan Senator Jack Reed a tattaunawarsa da muryar Amurka ya ce diplomasiyar Yoon ta kara Koriya ta Kudu karfin gwiwa akan China da Russia da sauran barazanar da ke kunno kai a tekun Pacific. Ana sa ran matakin da kungiyar Taliban ta dauka na haramta dalibai mata shiga aikin lafiya zai kara dagula al'amuran jin kai a Afghanistan wanda babban sakatare janar na majalisar dinkin duniya ya ce shine na biyu mafi muni a duniya bayan rikicin Sudan. Tom Fletcher babban sakatare janar na majalisar dinkin duniya mai kula da harkokin jin kai da agajin gaggawa ya shaida taron kwamitin sulhun cewa matakin zai iya yin illa ga lafiyar mata da ƴan mata a Afghanistan. A farkon wannan watan ne hukumomin lafiya na Taliban suka umarci cibiyoyin kiwon lafiya na gwamnati da masu zaman kansu a fadin kasar da su dakatar da dalibai mata daga karatu. Fletcher ya ce wannan shine bangare na karshe da ya rage wanda matan Afghanistan za su ci gaba da karatu mai zurfi biyo bayan haramcin karatun ƴaƴa mata. Hakan zai hana sama da unguwar zoma 36,000 da ma'aikatan jinya 2,800 shiga aikin lafiya nan da shekaru masu zuwa. Kuma adadin mace-macen mata masu juna biyu da jarirai na iya karuwa matuƙa. A baya kungiyar Taliban ta haramta karatun sakandare ga ƴaƴa mata tare da cire matan Afghanistan daga mafiya yawan wuraren aiki.
To a gaida Zara Fage da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu rufe taskar rahotannin namu a jihar Barnan, Najeriya, inda aka fuskanci mummunan ambaliyar ruwa kimanin watanni uku da suka shige da ya jefa ɗaruruwan iyalai cikin halin tsaka mai wuya. Ganin munin lamarin ya sa gwamnatin tarayya ta nan hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa ta ba da tallafin naira biliyan 1 da kayayyakin abinci da magunguna ga waɗanda ibtila'in ambaliyar ruwan ya shafa. Wakilinmu a jihar Borno, Ibrahim, na ɗauke da ƙarin bayani.
Tallafin da an yi shi ne da nufin rabawa waɗanda ibtila'in ambaliyar ruwa ya shafa watanni da suka gabata, wanda ya hada da magunguna da kayayyakin abinci. Wasu waɗanda ibtila'in ambaliyar ruwan ya shafa sun bayyana fatansu na samun tallafin da aka aiko daga gwamnatin tarayya.
Mun ji labarin wai gwamnati Najeriya ta ba da tallafi, ruwa mu samu kuma ba mu san ko zuwa gaba za a rabawa. Fatan mu da Allah ya sa tallafin da aka bayar ya isa zuwa gare mu.
Wannan ambaliyar da aka yi ba mu samu tallafi ba, amma sun da yanzu an ce an ka tallafi, muna roƙon Allah ya sa mu samu.
A jawabinsa, gwamnan jihar Borno wanda ya samu wakilcin mataimakin sa Umar Usman Kadafur ya bayyana jin dadin sa. A cikin jawabinsa ya ce agaji da gwamnatin tarayya ta yi abin ayaba ne da ma kwamiti karkashin jagorancin Alhaji Aliko Dangote da Dr. Olisa Ababako bisa kokari da suke wa jihar Borno. Azantawa na da shugaban hukumar bada agajin gaggawa na jihar Borno Dr. Muhammad Barkindo ta wayar talho ya bayyana min yadda tallafin ya iso tare da mika shi ga kwamitin tantance waɗanda ibtila'in ambaliyar ruwa ya shafa.
Tallafin ya zo mana ba zata da yawa da al'ummomi da hukumomi da sun taimaka a wannan ibtila'in ambaliyar nan, sai dai kuma ya zo mana cikin farin ciki da yake mutane suna cikin kuncin rayuwa ga rayuwar na yau da kullun ga kowannan rayuwar asaran nan da suka yi so gaskiya tallafin ya zo a lokacin da ya dace kuma shi professor Babagana Umar Zulum tun farko da aka yi wannan ibtila'i din ya kafa committee na mutane 41 wannan committee din ya sassaka duk mutanen da ya dace akwai EFCC a ciki akwai ICPC a ciki akwai DSS a ciki akwai commissioner of police akwai sojoji akwai malaman ba hukumar da ba sa su a ciki ba domin a samu ayi abun da ya dace da kuma ya ba mutane kwanciyar hankali da nasuwa idan akwai damuwa su bayyana damuwar su
eh tallafin kaman zuwa yaushe za a iya tantancewa a sace karkashin committee da al'umma za su amfana da shi waɗanda lamarin ya shafa
ai tunan da aka rantsar da committee duk abun da yazo ko da kwayar abu daya ne tare ko za a bi ka committee sai dai kawai duk wanda ya ansu wannan kayan kawai za a ba committee already kawai kayan ma ya riga shiga hannun committee
ambaliyar ruwan da ya auku a ranakun 10 ga watan Satumban wannan shekara ya daidaita mutane tare da kashe da dama da rusa gidaje Ibrahim Mustafa muryar Amurka daga Maiduguri
to a gaida Malam Iro har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba
manuniya gaskiya babu wani zabe da ta dau zafi kuma ta zo da ruwan sanyi kamar wannan zabe
kalaman da yayi na cewa ya yadda da ya fadi zabe shi ya bari abubuwa su kai sauki
wasu ɗan Nigerian da ke Ghana kenan ke tabbatarwa da duniya cewa zaben shugaban kasar Ghana an tsibe tsabar tsantsar gaskiya ne shi yasa kaji duk da jam'iyyar adawa ce ta lashe zaben babu wani abu da ya faru kamar rikicin cikin gidan jam'iyyar PDP a Nigeria kuwa alamu ne ke nuna cewa har yanzu dai akwai sauran daru
so ai mukamman ne har yanzu yana Abuja da Akila ya ga kudi da kuma ainihin goyon bayan tilibu akan aja su kata da makarfi jiki
kowa yanzu kamar yanda ake fada jiki magai
daga lokacin da zaka kalli kanka ne kawai har abada ba za mu ci gaba ba
shi kuwa mataimakin shugaban majalisar jan tarayyar Najeriya Sanata Jibril Barau na jihar Kanawa baje bayanin bayyana wa duniya yake cewa babu yadda za a yi suna ji suna gani su bari a yi wa al'ummar su ruru
karatu da biyu ba shike da wai an gama a'a nan ne ba ake ke farawa tsarin majalisa ana neman haɗin kan wanda ma ba naka ba in ka ba abu da zage-zage cin mutunci wanda naka dan zai kira dan ya taimaka masa ai ba zai zo ba
wannan ba so mun taumaka tattabo cikin tarin muryar za ku za cikin wannan shiri na maniya kaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kamfaye cewa masu haro gaskiya kuru-kuru shiri na 200 babu guda daya cikin jerin shirin manuniyan da duk juma'a yakan zo muku da manyan labaru labarun kuma amana yadda jam'iyyar adawa ta lashe zaben shugaban kasa a Ghana ne yasa ƴan Najeriya da ke Ghana gaya wa duniya gaskiya kowa yayi kokari tukuru
mai magana Dr. Sharif Muhammad Gwani ne president din Arewa community kuma garkuwan bari barin Ghana mun ga zabubbuka daban-daban tun daga 92 gaskiya babu wani zabe da ta dau zafi kuma ta zo da ruwan sanyi kamar wannan zabe
sunana Alhaji Mustafa Rabi Ujega shugaban masu kawo kayan abinci an yi zabe lafiya an kare lafiya dangane ma da in ka je zaka ga mutum ya je zabe minti 5 ya kada branch ya dawo mataimakin shugaban kasa shi ma dan takara kalaman da yayi na cewa ya yadda da ya fadi zabe shi ya bari abubuwa su kai sauki
nace ajiya ture Maryam Taularuwa zaben da aka yi mun munna mai farin ciki tunda Allah ya san ai zabe lafiya an kare lafiya kuma shi John Dramani Muhammad alƙawarin da ya dauka Allah ka bashi ikon yi
sunana Alhaji Mutula Mai Billi gaskiya ne ma mutanen Ghana farin ciki mu ƴan Najeriya da mun kaga wannan zabe cikin Ghana da mu dauki darasi mutane a ba su abinda suke so mu ba talakawa mu gyara halayen mu mu zo muna yin zabe mai tsafta irin wannan
daga Abuja kuwa wakilin mu ne tattara bayanai akan irin damban dambarwar cikin jam'iyyar PDP da ke fama da rikicin cikin gida akan wasu manyan kujeru
ana zargin tsohon gwamnati Rivers Nelson Wike na daga waɗanda suka hana ruwa gudu na samun sauyin shugabanci a jam'iyyar saboda tamkar yan amshin shatansa ke jagoranci da irin wannan korafin yasa ɗaya daga yan kwamitin amintattu na jam'iyyar ambasada Aminu Wali yace za su dau matakan da suka zama wajibi
mun amince cewa za a karfafa kwamiti ta na daftarwa wanda dama akwai shi ba za ta yiwu a ce
mu kauda kai daga waɗanda suka zalunci jam'iyya ba dan idan har muna son mu tafi a hade to tilas ne mu fuskanci abubuwan da suka faru a baya ko mai kokarin da za a zauna a daidaita abubuwa yadda ya kamata waɗanda suke da laifi a ba su laifin su wanda yake na kora ne a kore shi wanda kuma za a yafe masa a yafe
bukatar da ce ta samu sabon shugaban jam'iyyar da zai karbi ragama daga damagun dan kammala wa'adin iyauce ayu da aka dakatar ko hukuncin kotu ya tsayar da aikin sa kwamitin gudanarwar ya yi ta dage irin wannan zama na majalisar koli da hakan ke kawo tarnaki ga tasirin jam'iyyar duk da haka matsayin mukaddamin shugaban jam'iyyar Umar Iliya Damagun na nuna shawo kan duk wata matsala kuma hakan ba zai hana jam'iyyar farfadowa da ma tasiri a babban zabe ba
mun samu jarrabawa ba wai al'ummar Najeriya gaba daya ba suka PDP a a cikin PDP kanta akwai wanda suka yi fushi suka kimara mata ba shi yasa muka samu wannan koma baya to amma alhamdulillah kowa yanzu yayi la'akari kuma kamar yanda ake faɗa jiki magai
ko bayan wannan rahoto na Nasu Armeli Kaya amma wakil majalar Kanawa ya jiyo ta bakin tsohon gwamnatin jihar Jigawa Alhaji Salami dan da ke cewa za su duk mai yuwa danganin jam'iyyar ta PDP ta gyaru
muna gyare-gyare za su kyau mun ga mun zuwa za PDP to muna zuwa
gyare-gyare nan na kun dade kuna yi yaushe za ga mu
sai mun cewa za mu iya sai muke yi muna kishin su kuma da su muke yi in Allah da za mu kuma fata
kamar dazuka ce ana boye-boye a harkar gwamnati kamar kuma kuna boye-boyen abin da yake tsakanin ku
gwamnati ta kwada kowa ce to daga babu na boye-boye PDP ce din PDP ce na ruwan kai dan goza mai na ruwan ka
an ci ko dan su a cikin PDP nan kusoshi da kamar sun sole mata ido kuma kuna nema ma ku rasa yadda za ku yi su
to suwaye suka ce suwaye na son san su
kamar ku muke
kamar ba a magana wuce ana magana shi ya makamin da kuke bashi a cikin ikon Allah ya samu ya san me ainihin hakkin wannan makamin a duk da kuke mai son magana da ya isa so ai makamin ne har yana Abuja ga filaye ga kudi ga kuma ainihin goyon bayan tunibu akan a biya bukata da makarfin kiti to tunibu aiki bai fi aiki ya samu ainihin wato tarnaki hana mutsi ya ma shi amma bari lokaci ta kan zai kuma tarihi
kamar da kudurin dokar harajin Najeriya kuwa mataimakin shugaban majalisar dajen tare Najeriya sanata Jibrin Ibrahim Barau ne ke cewa wasu ne kawai ke ta kokarin ganin wata wuta ta ruru
ai karatu da biyu da ake kawai dai kowa mai son ya magana mai gana ba sai magana ba zai magana ba saboda ai tsarin dokar haraji sai da wato mutum wanda yake da ilimin haraji to shine yanzu aka tura domin su zo su duba su fiye komai da komai in karatu da biyu ba shike da wai an gama a'a nan ne ba ake ke farawa kuma an bada dama ne talakawa kowaye matasa malamai kowa ya dauli tafin su da duk abubuwan da ya sanya tsokacin sa da korafin sa sai je kai akan wannan tsari ai ba wanda zai zo ya yi abinda zai cutar da mutanen sa ai ba wanda zai wannan yanzu abinda ake ciki sai ma an san ma me yake menene ma a cikin dokar bodu dai wannan tare musani ba yanzu ne committee zai duba ya tabbatar ga abin da ake ci gashi kuma ya sanar sannan kokan lokacin an riga an ƙara karanta an san me yake ciki kuma wasu sun zo ka san abubuwa sun lalace yanzu akwai wanda dama su aikin su su yi mutane sharri an ajiye su a ci mutuncin mutane da sauransu musulmi ba san shi da kage da mutum ƙarya ba da ci mutuncin mutum ba tare da bin tsarin yanda ma abin yake an san yanda abin yake ba tsarin majalisa ana neman haɗin kan wanda ma ba naka ba in ka ba abu da zage-zage da ci mutunci wanda naka ɗan zai kira dan ya taimaka masa abin zai zo ba
sai dai kuma Hajiya Naja'at Muhammad ta jihar Kano wanda ta jagoranci jerin shugabannin wata sabuwar kungiya mai suna Tauraruwar Arewa ta ce Arewar ce ke kashe kanta da kanta ta hanyar yakin sunkuru
Tauraron Arewa daman tauraro wanda Allah ne ya aje shi a sama ana kiransa da Northern Star na farko shin rigingimin nan da muka dinka yi muna karkashe juna su waye suke cin ribar abun idan ba a raba kanku ba ba za a sace ma'adanan ku ba idan ba a raba kanku ba ba za ku gane cutar da gwamna ko shugaban kasa ko sanata yake muku ba amma ku fatan an suka zo sace muku dukiyar ku kansu a hada yake ba ku taba jin an taba dan shugaban kasa ba ko dan sanata ba sai ku ƴaƴan talakawa kun zama ku ne makamashi da ake tsora tukunya amma ba da ku ake cin abincin da aka dafa akan ku ba
mun daina yadda
daga lokacin da abadan zaka kalli kanka ne kawai a matsayin a wannan na ne wannan ba na bane har abada ba za mu ci gaba ba me isa aka hana Attahiru Bafarawa yana gwamna a bari su dauki ma'adanan su na Sokoto me isa akan mai zaka bada 15% na abin da ake hakowa, amma mu an yi ma ayyadda gwamnati ta hako dan mu samu an mai da gurin ta'addanci. Kira cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara karewa suke suna komawa ga jinru, domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 896 ne su yi sallamar sakin kujerin da daga nan ne kuma za ka ji su shiru, kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tattaro mana muryoyi musamman ma da Idris Abdullahi Bako na Ghana da Nasu Armeli Kaya na babban birnin tarayya Abuja, sai Mahmud Ibrahim Kwarin Kano da Jigawa da kuma Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da kan taimaka wajen ganin masu haramu suna bibiyar abubuwan da kan faru. A madadin su duka, ni Isa Lord na garin Ikara ke cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na Manuniya.
To a gai da na Ikara, sai ku tayar gogan naku mako mai zuwa domin jin inda shirin zai karkata. Yanzu kuma sai nasiha Juma'a.
A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim wa ba'd. Sunana Fani bin Salih. Nasihata ita ce kowa ya zauna lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci bayi kada su yi fasadi a bayan ƙasa, kar su kawo barna, kar su kawo tashin hankali. Fala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. A maimakon haka mu dinga addu'a, fad'uhu khawfan wa tama'a. Mu dinga addu'a muna neman taimakon Allah. Wannan shine abin da zai zama wani mafita a wannan ƙasa tamu. Dukkan wani mai neman fitina, dukkan wani mai neman tada rigima bai fi karfin Allah ba. Saboda haka dama amfanin da ƙasar take samu na zaman lafiya da kaucewa dukkan waɗansu abubuwa da ake haddasawa addu'a ne da bayin Allah. Da haka ƴan uwan musulmi a ci gaba da addu'a. Wassalamu alaikum.
Ba mu zaman lafiya da hakurin zaman tare. Shirin namu kenan a yau, amma kafin mu sallama ga zarar tashin mai mankanin labarai.
Zababban shugaban Amurka Donald Trump ya nada Carrie Lake a matsayin wacce za ta jagoranci muryar Amurka. Trump ya ce Carrie za ta jagoranci kafar yaɗa labaran muryar Amurka da ake sauraro a duk duniya, domin tabbatar da cewa an yada muradin Amurka, ciki har da na faɗin albarkacin baki yadda ya kamata. Carrie Lake, tsohuwar mai gabatar da shirye-shirye ce a kafar yada labarai a Arizona. Manyan jami'an gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden suna gabas ta tsakiya a wannan makon a kokarin su na tattauna yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza da kuma tunkarar rikicin Syria bayan hamfarar da gwamnatin Bashar al-Assad. Babban sakataren kungiyar tsaro ta NATO ya yi gargadin cewa shugaban Russia Vladimir Putin na kokarin shafe Ukraine daga taswira, kuma ya buƙaci kungiyar da ta karkatar da ayyukanta wajen kashe kudade don samar da tsaro. Shugaban ya kuma yi kira ga gwamnatocin kasashen kungiyar da su ƙara kasafin kudin soji. Yan majalisar dokokin Amurka da jami'an diplomasiya sun jaddada buƙatar yin haɗin gwiwa ta kud da kud tsakanin Amurka, Koriya ta Kudu da Japan kan yiwuwar tsige shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol. Jami'an sun ce Yoon, wanda za a iya tsige shi daga mukaminsa a ƙarshen makon nan saboda kafa dokar soji da ta jefa ƙasar cikin rudani, ya taka muhimmiyar rawa a ƙawancen da Washington ta kulla da yankin Asiya.
So masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, kamar da Niger, ƙarfe 3 agogon Ghana, abokan aikin mu su shigo da wani sabon shirin. Ga mai sauraro da ya tashi a makare, za a iya sake jin wannan shiri baki ɗayan sa lokacin da muka saba fitowa a shirin mu na hanti ko kuma a shafin mu na internet voahausa.com. Za a kuma iya yin tsokaci a shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Kafin mu yi sallama, bari mu mika sakon taya murna ga Abubakar Ahmed Muhammad Sani, dan lawan din Gumel, da amaryarsa Zainab Muhammad Sani da za a daura wa aure a yau din nan Juma'a da karfe 2 da rana a fadar mai martaba sarkin Gumel. Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Zara Fage da ta karanto labarai da Dadi Balawe da ya hada shiri da ba da umarni. Alheri ki muku fata alheri ko ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.